Bonne nuit aux amis qui ne captent que la première partie de RM Show. Nous, on va continuer en deuxième comme d'hab. J'ai dit ciao, bref. Peace out.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare. Aishatu Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake shigowa wannan shiri na yau Juma'a 10 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji a Najeriya masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi na mayar da martani game da sanarwar gwamnatin kasar kan ci gaba da rufe makarantu domin dakile yaduwar cutar corona. A jamhuriyar Niger kuma, cibiyar 'yan jaridun kasar ta shirya wani taro a yau Juma'a domin nazari kan matsalolin da ke haddasa tarnaki wajen so mazartar da dokar nan ta hana kulle dan jarida akan aikinsa. Kuma kamar kullun, yau ma muna tafi da rahoto na musamman. Sannan za mu kawo muku labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kuri'an jin ra'ayoyin jama'a kan bayyana tunaninsu a daidai wani lokaci. Ko a Amurka da ya rage watanni hudu a yi zaben shugaban kasa, kuri'an jin ra'ayoyi sun yi nuni ga alƙiblan da gangamin yakin neman zaben kasar ya karkata da kuma matakan samun nasarar zabe. Kuri'o'in ra'ayoyin jama'a da wasu ma'aikatan Amurka suka gudanar na nuni da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na kan gaba da shugaba Donald Trump a bincike na cikin gida da kuma jihohi da ake kwatantawa da fagen daga. Jacob Rubashkin mai sharhi ne akan harkokin siyasa ya ce a halin yanzu shugaban kasar ba shi da wani matsayi mai karfi a fafatawar, ya ce lallai ba shi da wani tasiri. A watan Satumbar bara, Biden yana cikin sama da mutum 20 na jam'iyyar Democrat da ke neman gurbin takarar shugaban kasa a jam'iyyar. Su ko magoya bayan Trump suna nuni ne da zaben shekarar 2016, lokacin da ake ganin shugaban na baya a zabukan jin ra'ayoyin jama'a daidai wannan lokacin, amma kuma ya bada mamaki a ƙarshe. Jigilar kaya da kayayyakin taimako daga kasar Kamaru zuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya mara gabar teku yana tafiyar hawainiya ainun, lamarin da ke haifar da tankiya tsakanin kasashen biyu. Duk da yarjejeniyar cewa za a baiwa direbobin Kamaru da aka tabbatar da basu da COVID-19 dama shiga kasar, a halin yanzu ana fama da karancin kayan gwajin cutar akan iyakar, lamarin da ke tilastawa motocin dakon kaya kwashe makonni suna jira. Alhaji Umaru shi ne shugaban hukumar kula da dakon kaya ta motoci a ƙasar Kamaru, ya ce ɗaruruwan motocin dakon kaya a kan iyakar garuwa Bule ba su samu daman tsallakawa zuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba, duk da wani yunkuri da suka yi domin fahimtar da hukumomin sufuri da na kiwon lafiya a Afirka ta Tsakiya cewa an gwada direbobin Kamaru kuma ba su ɗauki da cutar, lamarin ya ce tura. Bisa ga wannan yarjejeniya, direbobin motocin dakon kayan da aka tabbatar da ba su da cutar kadai ne za a ba su daman shiga Afirka ta Tsakiya, amma yarjejeniyar ta huskanci matsala sakamakon karancin kayan gwaji akan iyakar. Direbobin da galibin su 'yan kasar Kamaru ne sun fara zuwa asibitocin yankin ana gudanar da gwajin cutar a kansu, amma kuma jami'an jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna watsi da gwajin da aka yi wa direbobin a watan da ya gabata, lokacin da Kamaru ta tabbatar da mutum 13,000 sun kamu da cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta samu sabbin kamuwa da coronavirus da sama da 64,000 a jiya Alhamis, wani adadin da ya sha karfin sashen kulawan gaggawa a asibitocin jihohin kudancin kasar da cutar ta fi addaba da suka hada da Arizona, California, Florida da kuma Texas. Babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a kasar Amurka Anthony S. Fauci ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta aniyarsu ta bude harkoki a jihohin har sai an kawo ƙarshen cutar da ke karuwa a jihohin. Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Juma'a cewa an tabbatar da sama da mutum 12,000,000 suka kamu da cutar a faɗin duniya, sama da 3,000,000 na waɗanda suka kamu da cutar suna cikin Amurka ne. Duk da cewa Amurka ta gaza wurin shawo kan lamarin, shugaba Donald Trump yana ci gaba da ƙara matsin lamba wurin ganin an sake buɗe makarantu a ƙasar a cikin makonni masu zuwa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da wani bincike mai zaman kansa akan matakan yaki da cutar coronavirus a duniya, bayan wasu kasashe suna tinkarin yaki da cutar ta yadda ya kamata fiye da wasu. lokacin da ya sake duban hali da duniya ke ciki, kana mu nemi hanyar karfafa dangantakan kasashe wurin aikin ceto rayuka da kuma dakile annobar, inji babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a jiya Alhamis. Rahotanni sun nuna tawagar sojojin Georgia 28 ta NATO da ke aiki na musamman a Afghanistan sun kamu da coronavirus, to ne aka mayar da sojojin da suka kamu da cutar a kasar su, kuma ana musu jinya a asibitin sojojin kasar, inji wata kafar yaɗa labaran kasar da ta rawaito sanarwar ma'aikatan tsaron Georgia. Sanarwar ta kwatanta yanayin da sojojin ke ciki da samun nasara. Yayin da muryar Amurka ta tuntuɓe shi, mai magana da yawun rundunar ƙawance da ke aiki na musamman Afghanistan ya haɗa muryar Amurka da jami'an tsaron Georgia don su yi bayani akan hali da sojojin sun ke ciki. An bayyana ƙasar Georgia a matsayin wadda ta fi ba da gudunmuwa ga NATO a jerin ƙasashe da ba su cikin ƙungiyar ta NATO a aikin da ake yi na musamman Afghanistan da kimanin sojoji 900. Kawancin sojojin ya ce an samu kamuwa da cutar da dama tun lokacin da annobar ta ɓulla Afghanistan watanni huɗu da suka wuce. Ɗan sandan Koriya ta Kudu sun ce an tsinci gawar magajin garin birnin Seoul Park Won-sun da safiyar yau Juma'a, lamarin da ake zargin sa da aikata kisar kai. An gano gawar Park mai shekaru 64 a duniya ne a kusa da kofar shiga tsaunin Bukaksin da ke tsakiyar birnin Seoul a cikin dare sa'o'i da dama bayan da aka bada sanarwar ɓacewar sa. Wuni guda kafin mutuwarsa, wata tsohuwar sakatariyar Park ta shigar da ƙaran yunkurin cin zarafi ta jima'i. Hukumar birnin Seoul ta sanar yau Juma'a cewa za a gudanar da jana'izar kwanaki biyar a asibitin babbar jami'ar ƙasa ta Seoul. Jaridar Korea Herald ta ce Park ya roƙi gafara ga kowa, musamman iyalansa, a cikin wata takarda da aka samu a gidansa. Sai dai ba iya gane ko za a gudanar da gwaji akan gawar Park ba, magajin garin birnin Seoul na farko da ya rasu akan aiki. Park da yake wa'adi na uku kuma wa'adinsa na ƙarshe, ana masa kallon wanda zai iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa.
Labaran duniya kenan, Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi a Najeriya ke mayar da martani game da sanarwar gwamnatin kasar kan ci gaba da rufe makarantu domin dakile yaduwar cutar corona. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari da ya aiko mana akan wannan batu.
A Laraban nan ce dai ministan ilimin kasar Adamu Adamu ya sanar da matsayar gwamnati bayan kammala taron majalisar zattarwar kasar. Hakan dai ya sanya ɗaliban Najeriya ne kadai ba za su rubuta jarabawar kammala sakandare ba a bana, da hukumar kula da jarabawar makarantun sakandare a Afirka ta Yamma ke shiryawa a kowace shekara. Yanzu haka dai 'yan kasar sun fara mayar da martani game da wannan lamari.
Ilminmu na rayuwa na addini da muke tare da shi, Qur'ani, Islamiyya, wajibi ne mu buɗe. Gwamnatinmu ta san matsayinmu, mu musulmi ne na Kano wanda Qur'ani kamar jinin jikin wani. A bar yara su koma makarantu su ci gaba da koyon tarbiyya.
Malam Abdullahi Getsa kenan yake tsokaci game da wannan batu a yan kutubar Juma'a da ya gabatar a masallacin Juma'a na Sahaba a nan Kano. Sai dai kumar ya hashu Aibu Ungogo, wani mai sharhi kan lamuran ilimi a Najeriya, na cewa
maganar gaskiya anan ita ce ba abin da zaka iya danganta shi ga rayuwar dan adam. Duk abin da zai taba lafiyar dan adam wani abu ne gagarumi da ya kamata a tsaya a kallo a kansa. Kuma ana ganin cewar yara koda ba zai shafe su ba, watan za su iya dauka su kai gidaje, wanda abin nan watan shawo kan al'amarin nan zai zama abu mai wahalar gaske. Babu kuskure bane a hana yin waye ko jarbawa ko shiga karatu, muddin shine matakan da za a kare rayuwar al'umma, domin karatun da komai da duk wata rayuwa ana yin sa ne dan a rayu. A halin yanzu daukan matakai a makarantu zai zama yana da wahala, domin hatta yanzu din dukkan matakan da ake tunani an dauka a kasuwanni, abin daga baya yazo ya canja salo. Mutane suna yin abubuwa yanda suke so, kusan ma suna tunanin cewa abin nan babu ita.
Tunanin makomar tarbiyyar yara na daga cikin al'amuran da wasu ke dubawa game da ci gaba da kasancewar makarantun Najeriya a rufe. Malam Muhammad Mustapha Ɗandime malamin tarbiyya ne a nan Kano.
Gwamnati ta yi gwari. Gwarin da ta yi shi ne in magana ake ta cinkoso da kuma duk matsalolin ɗaukar irin waɗannan cututtukan. Kai da ka buɗe kasuwa, ka buɗe masallaci, gara har ka buɗe makarantar. Dalilin da ya sa na faɗa haka shi ne duk cinkoson da za ka samu a makaranta na kasuwa ya fi shi, kuma duk cinkoson da za ka samu a makaranta wanda za ka samu a masallaci ya fi shi, domin makaranta iya yara ne suke zuwa da 'yan matasa. masallaci yaro ya je matashi ya je tsoho ya je mara lafiya ya je ma duk ana haduwa a masallaci a tafi don kowa ya je halarci wannan alheri amma makaranta wasu takaitattun mutane ne kuma idan ka je makaranta zaka ga shi malamin makarantar ko shugaban makarantar yana da adadin mazauna makarantar ko daliban da suke cikin makarantar wannan islamiya da boko da haka kaga su ne mafiya cancantar yadda za a tsaftace su a gyara su kuma su zauna a bisa tsari yaran nan su ne mahanganmu ta ƙarshe kuma waɗannan yaran da kake gani a cikin waɗannan shekarun su ne mafi hatsari a rayuwarsu da take tafiya a wannan daga firamare aji shida zuwa secondary ƙarshe idan yaro ya gama kintsuwa ya kintsu idan yaro ya gama lalacewa ya lalace kuma tarbiyya ita ce farkon abin da za a fara tarwatsa ta lokaci guda saboda haka hatsari kamar ba ma ba mai gwamnati ta saki
masu kula da lamura dai na ganin akwai bukatar hukumomi a Najeriya su kara kaimi wajen lalubo hanyoyin koyar da dalibai darussa a yayin da gwamnati ke kokarin kawar da cutar corona a kasar Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud idan muka tsallaka jamhuriyar Niger cibiyar yan jaridin kasar ta shirye wani taro a yau Juma'a domin nazari kan matsalolin da ke haddasa tarnaki wajen so mazartar da dokan nan da ta hana kulle dan jarida akan aikinsa yayin da a yanzu haka jama'ar kasar ke korafi akan wata doka da gwamnati ke nufin so mu fara amfani da ita don hukunta masu rubuce-rubucen batanci a kafafen sada zumunta wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mani Barma ya aika mana da ƙarin bayani
a shekarar 2010 ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta dauki matakin kare yan jarida daga barazanar zuwa kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin jarida to sai dai shekaru 10 bayan saka hannu akan wannan takarda har yanzu ana fuskantar turjiya ganin yadda ake ci gaba da garkame yan jarida saboda ba da labarin da bai yi wa mahukunta dadi ba dalili kenan cibiyar yan jarida Maison de la Presse ta shirya taro domin nazari akan wannan al'amari inji sakataranta mai kula da yaɗa labarai Suleiman Bra
kusan ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu bukan yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi mai amma ba sa aiki da shi misali article na 76 shine ke cewa juju bai iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kasu inda bisa kan aikin shi ne to kun ga tunda aka fara yau shekara 10 wannan article yake ana iya cewa ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce
wannan na faruwa ne wata guda kacal bayan da majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta baiwa gwamnatin kasar izinin sauraron hirarrakin jama'a a waya ko yin kutse a kafafen sada zumunta
ga ya kamata a ce kin dokokin in aka yi a dauki fannin dan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi dan jarida a san da cewa dan jarida ne bisa kan aikin shi ne ba yayi ba kamar wani activist ko wani salatu tunda shi a cikin aikin shi da yake dan jarida ya da ka'idodi abin da ke sa ethic dokoki da ethic shi da kenan shi ya san me yake
wata alƙaliya da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan adam madam goje gazibo maimuna ce aka gayyato domin baje wa mahalarta wannan taro abubuwan da waɗannan dokoki suka kunsa
ces textes sont faits par nous les techniciens du droit
ta ce mu masanan doka mu muka tsara waɗannan dokoki waɗanda mafi yawancin lokuta ake dukan ku da su ko a bugi 'yan ƙasa da su dokar hukunta masu ɓatanci a kafafen sada zumunta tana ɗaya daga cikin dokoki mafi tsanani a Niger haka kuma tana daga cikin dokoki mafi sarƙaƙiya ƙwararru ne suka tsara ta to amma yana da kyau a matsayinku na 'yan jarida ku iya bambanta waɗannan dokoki biyu halin ko in kula da mafi yawancin 'yan jarida ke nuna wa dokokin da suka shafi aikin jarida a nan cikin gida na daga cikin manyan dalilan da ke sanadin aika 'yan jarida da gidan yari a nan Niger inji editor jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa
da yake mutane ba su dokowa suna karantawa ba su iya sanin miyu a nan dokokin sun hakumsa sai daga baya bayan ka tashi kawai ka tsobaraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza kudiri kaza sakin layi kaza na doka kaza yau da yake yan jarida sun samu dama su tattauna tsakanin su tare da kwararri na abin da shahi harkar dokoki wannan taro zai ba mutane dama su fahimci sosai menene wa'annan dokoki sun ga kumsa dan su samu su kiyaye
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Barma yanzu kuma sai rahotanmu na musamman
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara wani zaman sirri na tattaunawa da shugabannin masu fitakar neman yancin waɗanda suke magana da harshen English sarauniyar Ingila, tun wani sai ganin ana musu mulkin danniya a kasar ta jamhuriyar Kamaru tun shekarar 1961. A halin yanzu dai sun ce ba za su tsaho ba, wai bindiga a ruwa. Yau dai shekaru 3 da rabi kenan da ƴan awaren suke dauki ba daɗi da jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru anda ake kashe al'umman da basu ji ba basu gani ba. Alhaji Muttari Baminda, ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a birnin Baminda, ya mini tsokaci kamar haka.
Kaga wannan haɗuwa da su ƴan aware shugabansu sai ko Ayub Tabe da waɗansu kamar su Manco BBC da suka gana da waɗansu manya daga cikin gwamnatin Kamaru gana da suka yi na shirye-shirye gani yadda za a samu yarjejeniya tsakanin ƴan aware da gwamnatin Kamaru. Amma abin da za mu gane, gwamnatin Kamaru ba ta da manufa mai kyau wani lokaci, wato sanda ta jira Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gara an tsayar da yaƙi a kowane waje saboda maganan shi wannan cuta da ya zo a samu maganunuka su shiga ko ta ina da ina, shi ne yanzu su kuma gwamnatin Kamaru take so ta yi wannan yarjejeniya da sai su ku. Amma kuma ina son gaya maka cewa gwamnati ta bari ƴan aware sun rarrabu kashi-kashi biyu. Yanzu kota ta samu ta yi magana da kashin sai ko Ayub Tabe, waɗansu kashin ba za su yarda da abin da yake faɗa ba. To saboda hakan nan zai yi tasiri, amma tasirin ba za mu iya auna shi hakan nan ba. Shi ya saka kaga ko da yake an so mu wannan yarjejeniya, an so mu magana, amma dai ana ci gaba da zaman gida da hana mutane fita kowane ranar Litinin, da hana yaran makaranta saka rigan zuwa makaranta, haidu saka kayan gida ba sa saka uniform da sauransu. Hare-hare kam a kulliyoyi muna jin hare-hare da kuma tashin bindiga a nan da can. Tashin bindigan kuma yawanci da yake soja ne masu kai hari saboda wai su karasar da 'yan aware, kuma mu duka mun san cewa yaran nan ba ƙariya za su yi ba, in dai ba yarjejeniya aka yi suka sauke makamai ba. Na biyu kuma su ma yaran an ba boysin gaskiya ba su bar Fulani da musulmai ba ma a wurare da yawa, domin yawanci suna far musu suna kai musu hari, da yake yawancin musulmai su masu neman zaman lafiya ne, suna zaune abin su sha aikin da yake na gaban su suka saka. To saboda haka sukan iya kai musu hari su kwace musu dabbobin su su kashe su da sauransu. To wannan ma duk waɗannan al'amuran da muke mun san karya haƙƙin taka haƙƙin bil adama ne. Kamar yadda sojoji ba kawai ma suna harbi mutane ko ta wajen kuskure ba, wani lokaci ko duka ko kwace kuɗi hannun mutum da ƙarfi saboda yaƙi, ba su dala ɗari na a hanyar mota ko jaka ko wani abin nan duk suna yi. To waɗannan aika-aika da muka ganin nan shine muke ce abin da zai shafe shi tebur ne. Mu zauna akan su ƴan aware da gwamnati a zauna akan tebur a ja yadda za a yi a kawo zaman lafiya, ba gine-gine ba da sauransu. Ya za a yi gine-gine ana cikin yaƙi?
Jibrila Ibrahim mai yaƙi, ɗaya daga cikin masu faɗa aji a garin Kumba da ke ɓangaren na ƴan aware.
Su fa sun gaya musu su ba sa neman wani matsayi a cikin gwamnatin Kamaru. Su inda suke tsaye su akan shede aware, akan aware suke kasan su suke so na abin nan. To kaga annan problem din yake, kaga ita gwamnati ita ma ta tsaya kan cewa kasa ba za ta taba rabuwa ba. To su kuma sun ce shede akan arabu suke, su ba za su tuma ba za su taba yadda kuma su abin nan ba. To kaga anan abin yake mawuya, abin da yake mawuya cike da cike. Domin ina ganin gaskiya wato samun daidaituwa da su, domin sun ce ma gwamnati shi kan shayar da abin da aka suka ɗauke su suka je, ya ce kwanisar da ya suka da ya ba su a rana su kwashe sojojinsu a sashen Ingilishi. Kuma sun kwashe sojoji aka tsaye da wuta a sake duk wanda aka kama, sannan a je a zauna a kan tebur a wani ƙasa daban a tattauna a ga yadda za a shirya, amma ba wai a cikin Kamaru nan ba. Kaga condition da ya basu kenan a ranar ne. Kaga shi sa kaga ko da ministan sayarwa na Kamaru da ya fito yake magana yake cewa magana yake cewa su nemi a shirya wani abin na maganan da ba a haka take ba. Bayan kuma haka ne
Alhaji Ahmadu Jibo mai ba da shawara ne a bangaren hukumar harkokin cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru.
To sanin kowa ne Muhammad Awal, wannan zaman din gwamnati ita bata amince cewa an zauna ba. To har yanzu dai abin na cikin duhu, saboda shi Ayub Tabe shi ne ya bayyana cewa gwamnati ta nemi zama da shi a lokaci guda biyu. To gwamnati ta kuma ta fito ta ce ba ta taba nema ta zauna da shi ba. To domin yau tafiyan da ake a kasan can ba nan da in abubuwa ya juye, yanzu gwamnati ta dauke karfin abubuwan din. To domin shi Field Marshal wanda yake nan shugaban Red Dragon, shi mai jamu din a chashin Libyalem, chashin su Batibom, shi ma ya gudu domin bai nan, domin an kama mutanen shi da sun nuna cewa ya gudu. To yakin dai yanzu an dan samu sawa ba kadan. To yanzu dai in akwai tattaunawan din, in gwamnati ta amince cewa abu ne gaskiya ne yana yuwa ya yu, to abu ne mai kyau, mu dadi muke je mu zaman lafiya muke nema, muna so wannan yaki ya kare saboda kowa ya samu aminci, kowa ya zauna lafiya. Amma ya kasance kuma ƙarya ne, domin cewa Ayub Tabe ya faɗa ne kawai ko don son ra'ayin shi, to wannan kuma Allahu a'lam. Amma ni gani na nake ganin cewa yanzu tafiyan da ake yi shi Ayub Tabe bai zai iya magance komai a wannan tsakanin a wajen an aware ba, saboda da cewa mutane sun kakkatu a wannan jeji, mutane kuma ba shi bane ba su da shugaba guda ɗaya kamar da can somi wannan matsalan din da shi Ayub Tabe yana cewa shine shugaban shi wannan yankin da suke neman in shi Ambazonia. To kaga yanzu tun da aka kama shi an yanke mishi hurda da mutane da suke jeji bai san abubuwan da yake wucewa ba. To shi yasa yau ko an ce fito yayi magana, wa zai ba ma ikon cewa gashi ku bar wannan sha'ani. To kaga abu ne mai wuyan ganewa, mai wuyan sha'ani. Sai dai mu ce to in ma gwamnati sun kasance da gaske ne, sun saka wannan tsari na zama a tattauna a cikin kasar Kamaru, abu mai kyau ne, abu ne kuma mafi ala da je kasan waje gwamnati mu zauna mu maganci matsalolin mu. To amma yanda gwamnati da ta fito ta ƙarya ta tace ba ta saka zama da Ayub Tabe akan cewa tattaunawa a ga matsalan a ware ba. To amma kaga shi yasa yanzu ba za mu iya cewa gashi ba, sai mun ƙara faɗaɗa bincike mu gano cewa wane ne yake ƙarya, domin shi Ayub Tabe ya gaya ma mutane cewa gwamnati sun buƙace shi sun zauna, gwamnati kuma sun ƙarya suka ce ba su taɓa buƙatan Ayub Tabe zauna a tattauna ba. To ga matsala ne mai wuyan ganewa, sai mun kama bakin zaren a nan ne za mu iya fitowa kenan, mu ce za mu tofa albarkacin bakin mu da sahihiyan magana da kuma tsari.
Mai tsari shugabannin yan hawara sun gindaya waɗansu sharadodi kamar haka, sun ce suna buƙatan gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da ta fara janye jami'an tsaron da ta jibga a ɓangarensu, sannan kuma a sako duk manyan shugabannin da aka gargame su a gidan yari da ke birnin Yaounde, haka duk waɗansu masu da aji waɗanda suka tsallaka ƙasashen ƙetare domin yin gudun hijira, sun ce suna buƙatan a yafe musu duk wani al'amuran da suka yi, kuma su dawo su zauna tare da iyalinsu, sannan za a iya warware rikicin da ke faruwa a ɓangaren na 'yan aware da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Shiri na gaba
wasanni a takaice.
kamarin tsare-tsare da mutum kasar jamhuriyar kamaru har yanzu ba su fitar da jadawalin fara gudanar da laliga ba a kasar ta kamaru kasancewar kasar ita ce za ta karbi bakunci na kasashen nahiyar afirka domin buga kotun zakarun cikin gida wadanda ake bugawa a nahiyar mu ta afirka kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf ta tabbatar da mikawa kasar jamhuriyar kamaru hada gasar wanda za a gudanar a shekara na 2021 idan har cutar covid-19 ta yi sauki a nahiyar mu ta afirka zakari sa'ad masanin harkokin wasanni ne a nahiyar mu ta afirka ya yi mini karin haske kan al'amura
ita mama Umar Garba a halin yanzu a kasar kamaru komai ya tsaya cak ta fannin wasannin motsa jiki ta musamman ma wasan kwallon kafa domin a tafiyar da ake yi cutar covid-19 ta tsayar da komai cak ba damar da za a ce za a yi wato wasar motsa jiki kuma idan ka duba tafiyar da ake yi kamar asiri take tsab domin karbar wannan wato wa'annan bakoncin wato gasar saboda da akwai biki ne har biyu da 2021 da 2022 da yake ita hukumar wasan kwallon kafa ta nahiyar Africa CAF ta dage wa'annan gasar har zuwa wa'annan shekarun da ne maka bayani da su ne kuma a tafiyar da ake yi ba a san lokacin da ita wannan cutar za a kawo karshen ta kuma za a dakile ta ba a kasar Kamaru duba da ci gaba da ainihin yaduwa take kawo yanzu kuma nake ga shi yasa hukumar wasannin kwallon kafa a nan kasar Kamaru ba su fitar da ainihin jadawalin yan wasa da za su taka leda a gasar shan da na kofin Afirka ba da kuma na zakarun wato nahiyar Afirka da za a yi to kuma abu ne da yake cewa al'umma ta kwariya duba da tsohon lokacin da aka kwashe babu wato wasanni a nan kasar Kamaru to abu ne da ya yi ba a yi shirin tunkarar wannan annobar ba ta zo ne kawai kwatsam kuma gashi abin na ci gaba da kamari a wannan kasar to da tafiyar da ake yi Kamaru ita kanta babu wani abin da babu wani shirin da ba ta yi ba Kamaru ta yi shiri a shirin take filayen wasanni na nan kayayyakin more rayuwa na nan sai dai wasu hanyoyi da ake ci gaba da gyare-gyare saboda kasan lokacin damuna ake a yanzu kuma ya tsaya amma insha Allah nake ga watan Satumba zuwa da Oktoba za a ci gaba da ayyuka duk da cewa dai ana yi amma ruwa kuma damuna ne a kasar Kamaru
Muhammad Awan Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to da wannan kuma muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice
Kuri'an jin ra'ayoyin jama'a kan bayyana tunaninsu a daidai wani lokaci. Ko a Amurka da ya rage watanni hudu a yi zaben shugaban kasa, kuri'an jin ra'ayoyi sun yi nuni ga alƙiblar da gangamin yaƙin neman zaben kasar ya karkata da kuma matakan samun nasarar zaɓe. Kuri'o'in ra'ayoyin jama'a da wasu ma'aikatan Amurka suka gudanar na nuni da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na kan gaba da shugaba Donald Trump a bincike na cikin gida da kuma jihohi da ake kwatantawa da fagen daga. Jacob Rubashkin mai sharhi ne akan harkokin siyasa ya ce a halin yanzu shugaban kasar ba shi da wani matsayi mai karfi a fafatawar ya ce lallai ba shi da wani tasiri jigilar kaya da kayayyakin taimako da kasar Kamaru zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya mara gabar teku yana tafiyar hawainiya ainun lamarin da ke haifar da tankiya tsakanin kasashen biyu duk da yarjejeniyar cewa za a baiwa direbobin Kamaru da aka tabbatar da ba su da covid-19 dama shiga kasar a halin yanzu ana fama da karancin kayan gwajin cutar akan iyakar lamarin da ke tilastawa motocin da kun kaya kwashe makonni suna jira Amurka ta samu sabbin kamuwa da coronavirus da sama da 64,000 a jiya Alhamis wani adadin da ya sha karfin sashen kulawan gaggawa a asibitocin jihohin kudancin kasar da cutar ta fi addaba da suka hada da Arizona, California, Florida da kuma Texas babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a kasar Amurka Anthony S. Fauci ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta aniyar su ta bude harkoki a jihohin har sai an kawo karshen cutar da ke karuwa a jihohin
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada kuma ta bada umarni, sai injiniyan mu na yau Aisha Tasile yake muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.